This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum. Da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanye ne tare da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na ranar yau Alhamis 10 ga watan Oktoban shekara ta 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafar da su ga Aisha da kanun labarai.
To Murtala, a yau Alhamis sojojin Isra'ila sun ce sun kai hare-haren sama da yi sanadiyar kisan wasu kwamandojin Hezbollah. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa 92 da Ukraine ta kai hari da su yankin kan iyakar Rasha da Ukraine. Sannan guguwar Hurricane Milton ta ratsa yankin Florida ta tsakiya inda ta yi ɓarna da sanyin safiyar yau Alhamis.
To bayan labaran duniya, za ku ji cewa hukumomi a jamhuriyar Niger sun ba da sanarwar ɓarkewar cutar kwalara a yankin Kwanni da ke jihar Tawa.
Mun samu wajen mutum 81 wanda wannan a wannan likita suka zo. A wani wajen ma an samu cikin 81 na 79 sun huta da rayuwarsu.
A jamhuriyar ta Niger kuma alƙaluma sun nuna cewa akalla mutane 300 ne suka rasa rayukansu, yayin da wasu sama da miliyan 1 suka rasa muhallansu sakamakon ambaliyar ruwa ta bana, yayin da kuma har yanzu ake ci gaba da samun ruwan sama a yankunan ƙasar.
Yanda aka bada wannan raskona na gidaje da mutanen da suke cikin, amma abun ina gani zai kuci haka tunda har yanzu wanda suka sha ruwa ba su zube ba kuma an su.
Za mu kawo muku cikakken rahoto har ma da shirin lafiya uwar jiki, haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana. Amma yanzu sai a gyara zama domin jin labaran duniya tukunna.
Masu sauraro, barka da wannan lokaci, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran duniya. A ranar Alhamis, sojojin Isra'ila sun ce sun kai hare-haren saman da ya kai ga kisan kwamandojin Hezbollah da suka kitsa kai harin makamai masu linzamin da suka auna arewacin Isra'ila. Dakarun rundunar tsaron Isra'ila IDF sun bayyana Ahmad Mustafa da Alhaj Ali Muhammad Ali Hamdan a matsayin kwamandojin. Sannan sojojin na Isra'ila sun faɗa a yau Alhamis cewa sun gano wasu sabbin hare-hare 40 daga Lebanon da suka keta, wato suka ketara kan Isra'ila, wanda na'urar kare hare-haren saman Isra'ila suka kakkaɓo wasu daga cikinsu. Babbar jami'ar Majalisar Ɗinkin Duniya a Lebanon ta yi kira da a tsagaita wuta ba tare da ɓata lokaci ba, tana mai cewa lamarin ya munana. Babu wata tattaunawa mai ma'ana da za a iya yi yayin da ake musayar wuta, abinda Janine Hannes Plashat ta faɗa wa manema labarai a wata ganawa da 'yan jarida ta bidiyo kenan. Ma'aikatar tsaron Rasha a yau Alhamis ta ce na'urorinta na kare hare-haren sama sun kakkaɓo jiragen Ukraine marasa matuƙa guda 92 wanda Ukraine ta auna kan iyakar Rasha da Ukraine. Ma'aikatar ta ce an kakkaɓo sama da rabin jirage marasa matuƙan a yankin Krasnodar ne, inda gwamna Veniami Kondradil ya ce wasu tarkacen jiragen da suka zubo sun lalata gidaje da yawa, amma babu wanda ya yi rauni. Na'urorin tsaron saman Rasha sun kuma kakkaɓo jirage marasa matuƙa a yankin Horsk, Rostov, Bryansk, Belgorod, Voronezh da yankin tekun Azov a Crimea, inda Rasha ta mamaye. Sojojin Ukraine a ranar Alhamis sun ce sun kakkaɓo jirage marasa matuƙa 41 cikin 62 da Rasha ta kai mata hari da su cikin dare.
An jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan, hukumomi a jamhuriyar Nijar sun ba da sanarwar ɓarkewar cutar kwalara ko kuma amai da gudawa a yankin mu wadata da ke gundumar birnin Kwanni na jihar Tawa. Tuni aka tantance mutane 81 da suka kamu da cutar, yayin da wasu biyu kuma suka riga mu gidan gaskiya. Wakilin mu Haruna Mamman Bako na ɗauke da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai amu wadata birnin Kwanni mai makwabtaka da tarayyar Najeriya wuri ne aka kebe na musamman domin karbar masu cutar kwalara mai sa amai da gudanawa da tabbayyana a wannan yankin kusan wata guda da ya gabata. Abin yasa na tambaye Dr. Ibrahim Saleh, shugaban hukumar asibitin mu wadata, ko yaya abin ya soma a wurin nasu.
Da wani bawa Allah ne ya huta wata kasa da makwabciya ya je ana yake rayuwa, sai ya tayi ganin iyalen shi kwana biyar da dawowa kawai abin sai ya fara gudanawa yana amai yana zawo. Da aka kawo shi likita cikoro suka lura da irin gudanawar da yake da amai da zawo, hankali sai jawo bisa kan wannan cuta ta gudanawa amai da zawo wanda take kare ruwan jiki wanda ake kira da tunance kolera. To nan dai maza muka yi duka abin da ya kamata, wannan bawa Allah aka cece shi.
Yanzu haka dai mutane 81 ne aka yi rajistan su da kamuwa da cutar ta kolera, yayin da biyu suka kwanta dama, kamar yanda babban likitan wurin ya muna karin bayani.
Mun samu wajen mutum 81 wanda wannan a wannan likita suka zo, a wannan wajen ma an samu
sun samu magani ko kuma akwai waɗanda rayukansu suka salwanta?
Cikin 81 ɗin nan 79 sun huta da rayuwarsu, sun bar amai da gudanawa kuma babu abin da ya same su bisa lafiyarsu. Bi dai akai katari da kwana suka kare.
Tuni dai hukumomin kasar ta Jamhuriyar Nijar da hukumomin kiwon lafiya na jihar Tawa tare da abokanan hulɗar Jamhuriyar ta Nijar a fannin kiwon lafiya kamar Medicine Sans Frontieres da OMS, cewa da hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya da sauransu suka garzaya a wannan yankin domin ci gaba da bada nasu kokarin ganin an daƙile wannan cutar kar ta ƙara bazuwa. A dai wannan lokacin masu aikin sawar kai na kiwon lafiya tare da hukumar asibitin wannan yankin da ake ce ma Relais a Faransance sun fantsama lungu-lungu sako-sako gida-gida domin faɗakar da al'umma da su kiyaye matakan tsafta da ke kasancewa rashinsa musabbabin yaɗa wannan cutar ta kwalara.
Ni ne Muhammadu Abdulrahman, Relais na wadata dai. Bisa ga matakin ne da dama mun ta ɗauka su ba dare ba rana, da mun babu kwanci gare mu, babu zama gare mu, saboda yi ma jama'a gargaɗi ga irin ciwon da ya shigo. Abin da ya a farkon tsafta ce, rashin tsafta shi ke kawo kwalara.
Haji ya kaltima Adam, Relais CSC mun wadata, mu kuma muna biya gida-gida muna cewa a yi tsafta ita ta a gaban komi. In yara sun ka taho da makaranta ko lakwal, a sa su wanke hannuwa da ruwa ko da sabini, a sa abin da aka ci da baki yayin itace a wanke. Idan an kai haka za mu samu sauki.
Kafofin yada labaran wannan yankin da hukumomin bariki da na gargajiya na ci gaba da yin kira da karfin fada a ji da suke da shi domin jama'a su ankara daukar matakan takawa wannan cutar burki. Kasancewa a cewar babban likitan wannan yankin, an habra sama da awa 24 ba a samu ko mutum guda ba da ya kamu da wannan cutar. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
A gaida Haruna Mamman Bako, yanzu kuma ga Aisha ta dawo da ci gaban labaran duniya.
Cibiyar bincike da adana bayanan tarihi ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da haɗin gwiwar wasu tsangayoyin ilimi sun shirya wani taron ta'alikin tarihin Najeriya daga 1914 zuwa wannan shekara ta 2024. Kuma taron ya tashi da matsayar cewa waiwayon tarihin Najeriya zai iya warkar da wasu matsalolin ƙasar, musamman maganar matsalar tsaro da rajin raba Najeriyar. Manyan malaman jami'o'i da masana daga sassan Najeriya da dama sun gabatar da makalolin jan hankali kan mahimmancin tarihi game da magance matsalolin ƙasa tare da kawo ci gaba mai ma'ana. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara wanda ya halarci taron ya aiko mana.
Taron tattauna tarihin Najeriya bayan kwashe shekaru 100 da doriya da haɗe ta guri guda dai taro ne na kwanaki biyu. Kuma fitaccen malamin tarihin nan Farfesa Alkasim Abba shine ya fede tarihin Najeriya tun daga hada bangarorin kasar a matsayin kasa guda har zuwa yau. A ƙarshe kuma ya nunar da hatsarin da Najeriya ke ciki saboda irin tsare-tsaren gwamnati mai ci yanzu.
Ƙarin kuɗin mai, ƙara darajar dala, ƙara kuɗin lantarki, fannin kaso 300, ya za a yi tattalin arzikin nan na ƙasar nan ya tashi? Ba wani ne ya kashe darajar naira ba, su suka yi. Kai ka kirkiro masifan ga kanka, sai kuma ka ce mana mu yi hankuri magani yana zuwa.
Professor, kana hango haske mafita?
Babu, in ba su yi hankali ba komai zai lalace a ƙasar nan.
Farfesa Kabiru Bala shine mataimakin shugaban jami'ar Ahmadu Bello da ke Zariyan da sassanta ne suka hada wannan taro.
Ana magana ne akan tarihin kasar nan da mutananta da al'adunta da wuraren da aka yi abubuwa suka auku daga shekara 100 baya da muke magana.
Ya kake ganin fa'idar wannan?
Akwai fa'ida sosai.
Tsohuwar kwamishinar hukumar zabe a jihar Zamfara kuma malama a kwalejin kimiyyar fasaha ta tarayya da ke jihar Kaduna wato Katpoli, Dr. Asama'u Sani mai kudi ta ce tarihin Nigeria zai taimaka matuƙa wajen haɗe kawunan al'ummar ƙasar baki ɗaya.
To muna sa ran shugabanninmu za su yi amfani da shi su ƙara danƙon zumunci a tsakaninmu, saboda tarihi ya nuna mutanen Nigeria gaba ɗaya akwai mu'amala tsakaninsu kafin zuwan Bature.
Shi kuwa mai masaukin baki kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka assasa wannan taro babban daraktan gidan tarihi na Arewa House da ke garin Kaduna, Dr. Shaibu Shehu Aliyu, cewa yi tarihi magani ne na warware matsalolin da ke damun kowace ƙasa.
Na farko mu ɗaliban tarihi sai muga cewa akwai wasu abubuwa na tatsinoyi da ake faɗa akan tarihin Najeriya, wanda muga cewa bai kamata ba mu tsaya mu shiru muna kallo, dole ne mu zo mu kira masana, mu zo mu zauna mu tattauna muga shin menene asalin tarihin Najeriya.
Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Ta labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Za mu koma a jamhuriyar Niger, inda ma'aikatar agajin gaggawa ta kasar ta sanar da cewa sama da mutane 300 ne suka rasa rayukansu, wasu kusan 400 suka ji rauni, yayin da mutane sama da miliyan 1 kuma suka rasa muhallansu sakamakon ambaliyar ruwa ta bana a fadin kasar. Yanzu haka ana ci gaba da samun saukar ruwan sama a sassan kasar, lamarin da masana ke alakantawa da sauyin yanayin da ake fama da shi a kasashen yankin Sahel, yankin da zaizayar kasa da gurgusuwar hamada ke kara kamari. Wakilin mu a Yemen Suleiman Mumin Barma na dauke da karin bayani.
A yayin bitar da hukumomi ke yi lokaci zuwa lokaci don sanar da al'umma halin da ake ciki a sassan ƙasa dangane da tafiyar damanar bana, ma'aikatar agajin gaggawa ta ƙasa wato Direction de la Protection Civile ta ce mutane miliyan 1,176,528 ne suka rasa mahallansu sanadiyar ambaliya. Iftila'in ya kuma halaka mutane 339, yayin da wasu 383 suka ji rauni, ba idan asarar dimbin dukiyoyin da suka hada da dabbobi 22,476 da suka mutu, hada da salwantar abincin da yawansa ya kai ton 25,695. A baya hukumomi sun sanar cewa sun tallafa wa irin waɗannan mutane da ton-ton da dama na kayan abinci. Ganin yadda matsalar ta yi kamari ya sa masani kan dubarun ayyukan noma da kiwo Dr. Abubakar Manzo shawartar ma'aikanta game da buƙatar ƙarfafa matakai.
Daga yanzu ya kamata a gano ina ne kamar inda ruwa yake kwanci, kusan wani gari ne, kuma kaga ya kamata a ɗauki matakai don saboda ka aje kuma bayan damuna kuma cutar sabro, cizon sabro ta adabi ƙasa baki ɗaya. Bancin haka amfanin da aka girbe wani waje ruwan nan da aka yi na baya sun kawo illa ga kan hatsin da ake yankewa ana tarewa, wani wake da ake tarewa, wani gyada gujiya wanda ake tarewa.
Matsalar ta fi kamari a jihar Maradi, inda abin ya haddasa mutuwar mutane 111, sai jihar Tawa inda aka samu asarar rayukan mutane 99, sannan jihar Zandar mai mutuwar mutane 65, sannan Doso da Tilaberi da Difa, a cewar ma'aikatar agaji ta ƙasa. Watanni akalla 3.5 aka kwashe ana tafka ruwan sama kamar da bakin kwarya a wani al'amarin da wasu ke cewa marabin ga faruwar makamancinsa a Niger an kai shekaru kusan 50, abinda ke zama wata manuniyar da ke fayyace girman illolin canjin yanayi a yau.
An yi kokari wajen yanda aka bada wannan raskona na gidaje da mutanen da suke cikin, amma abun ina gani zai kuce haka tunda har yanzu wanda suka sha ruwa ba su zube ba, kuma an su yanzu wannan dan ranar take dan buduwa kadan kadan, kuma a lokacin da suke zuba kenan kaga an su ne suke karuwa.
Haka kuma hanyoyin zirga-zirgar motoci da dama ne ruwa ya lalata a tsakiyar wannan damana, lamarin da ya shafi harkokin sukuri a tsakanin birnin Yamai da sauran jihohi kafin daga bisani hukumomi su dauki mataki. inda mutanen a gidajensu suka rubuce sanadiyar wannan bala'i ke ci gaba da samun mafaka a makarantun boko. Lamarin da gwamnatin kasar ta ayyana a matsayin dalilin daga ranar bude makarantu daga 1 ga watan Oktoba zuwa ranar 28 gare shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sule Mumuni Barma. Kada manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar ta Nijar kuma za a iya sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya ziyartar shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraronmu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki, za mu yi magana ne akan cutar polio da ke gurgunta yara, duba da cewa cutar ta sake kunno kai a Najeriya. Tun a watan Agustan 2020 ne hukumar lafiya ta duniya WHO ta ayyana Najeriya a cikin jerin kasashen da suka yi nasarar kawar da cutar polio a duniya. Sai dai tun a lokacin ana ci gaba da samun nau'in cutar, wanda hukumomi da masana suka ce ana samun nau'in cutar ne sakamakon rauni na garkuwar jiki, musamman ga yaran da basu samu cikakken rigakafi ba. To shin menene ma cutar polio, kuma yaya alamominta suke? Kwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir na asibitin Nizami a Abuja yayi ƙarin bayani.
Cuta ce wadda ƙwayar cuta nau'in virus take haifarwa, wadda take kawo watakila dan samu dan zazzabi da ciwon kai da ciwon dan wuya haka, daga baya kuma sai ta kawo shanyewar jiki musamman kafafu. Wani lokacin tana iya shafar tsokokin da suke waɗanda ake amfani da su wurin yin lumfashi. Wannan shine dalilin da yasa wani lokacin takan yi kisa.
To likita, shin cutar polio ta kasu kashi nawa ne, ma kuma akwai wani bambancin ne wajen illar da take yi wa yara?
Ƙwayoyin cutar virus nan da ke kawo cutar polio sun kasu a asali kashi uku, wanda ake cewa type 1, type 2 da type 3. Amma daga baya-baya an samu abinda ake cewa vaccine derived polio virus, wato ainihin allurar rigakafin wadda ake digawa. Ƙwayar cutar polio ce ake da kushe kaifinta, ya zama kenan ba an kashe ta gaba ɗaya ba, amma an da kushe ta da idan aka diga in ta shiga cikin ƴan hanji za su dan hayayyafa na dan wani lokaci, wanda zai sa jiki ya samu garkuwar jiki daga wannan. To ita wannan ƙwayar virus da ake amfani da ita da niyyar samun wannan rigakafi, sai ya kasance tana canza nau'i, abinda a likitance ko a kimiyyance ake cewa mutation. Saboda haka sai ta zama an haifar da abinda ake cewa vaccine derived polio virus. Ta zama kenan kashi na hudu wanda takan dan zagaya cikin al'umma, kuma wasu ƙasashe sun ba da rahoton cewar, kamar Indonesia misali, sun taɓa ba da rahoton cewar an samu yaran da suka kamu da ita wannan cuta ta shan inna, wanda asalinta daga wannan vaccine derived, wadda ake cewa circulating vaccine derived polio virus.
To likita, shin akwai bambanci ne wajen illar da take yi wa yara?
To inda ake samun bambanci na tsananin cutar ne, ita waccan da ake cewa wild polio virus tafi tsanani, kuma tafi kawo shanyewar jiki, musamman type 2 din nan wadda kura daga kasan mu a shekara ta 2020. Saboda haka ita ta fi tsanani akan su wannan wanda aka ba da rahoto na baya, wato vaccine derived nan, circulating vaccine derived polio, ba su kai tsananin waccan ba.
Ko menene yasa ake ƙara samun bullar cututtuka musamman waɗanda ake iya rigakafi? Ko ma cutar polio da aka ayyana kawar da ita a Najeriya? Ita ce tambayar da na yi wa Dr. Abdullahi Bulama Garba, ga kuma abin da yake cewa.
To bullar wani nau'i na cutar cutar shan inna da hukumomi suka sanar a Najeriya ba abun mamaki bane, kuma ba wani sabon abu bane a kasashe duk wuraren da yake ya zama to akwai rauni a rigakafin da ake ne yau da kullun na cututtuka wanda suke da rigakafi, wato wanda muke cewa vaccine preventable diseases. A wannan cututtuka sun hada kaman shan inna, kaman kyanda, kaman su tarin shika da tarin TB da sarki hakora. Wannan cututtuka su ne wanda ake bada daga kafin su yau da kullum. Kuma duk lokacin da aka ce wato garkuwar jiki na yara na inda ake bada daga kafin nan yayi kasa sakamakon wato rashin bawa a yara da yawa, wato akalla a samu kashi 80 zuwa sama na yara a kowanne wuri da ake magana, to in dai har ka ce ba a samu wannan ba, to za a iya samu jifa-jifa haka wato cututtuka kamar na shan inna da kuma sauran wa'anda na faɗa a sama. Rashin samun garkuwar nan ya danganta ne ga wato rashin kammala a rigakafi na yau da kullum. Ya kamata a ce duk lokacin da aka haifi yaro ko yarinya, to a cikin wannan shekara ɗaya na farko akalla a ce uwa ta je asibiti a sau biyar don samun cikakkiyar kariya ga cututtuka wanda suke da rigakafi. Wannan rashin zuwa a samu rigakafin nan na yau da kullun cikakke ga yaro ko kuma yarinya shi ke kawo raunin rigakafi, shi muke cewa weak routine immunization system. Kuma wannan yana aukuwa bisa dalilai da yawa, misali za ki ga cewa ko su iyayen ne a ba su samu sun je ba, kuma su zo samu maganin akai-akai shi zai sa kamar samu rashin karfin gwiwa su je, ko kuma a ce da gangane ba su je saboda waɗansu da yawa har yanzu suna kyamar rigakafin nan. Sannan ko kuma a ce a wuri ne wanda ke baya samun zaman lafiya, shi yasa kamar a ce ko ma'aikata ma suke a tsoron zuwa wajen. To amma dai gaskiya kuma mun gano ma cewa sau da yawa yanzu za ka ga cewa sai ga iyayen ma suna son ma su je a rigakafin, amma sau da yawa wallahi ma'aikatan lafiya suna tasu matsalar. Za ka ga an shirya a je abin da ke cewa outreach, wato a tashi kamar daga asibiti a je kamar wasu ƙauyuka aka ko rigage haka, sai ga ma'aikatan su rubuta su ce sun je amma ba su je ba. So kuma ko wurare kamar wanda ake ana kamar yaƙe-yaƙe kamar na Boko Haram ɗin nan, sannan kamar inda ake ta banditry ɗin nan, to ka ga shi ma ma'aikacin lafiya gaskiya shi ma saboda zai tsoron lafiyarsa da kuma ransa, shi ma ka ga zai sa yana ma tsoron zuwa wajen aikin. So duk dai inda aka samu cewa akwai rauni na rigakafin yau da kullum, to wannan shi ke kawo ɓullar wato cututtuka wanda yake suna da rigakafi na yau da kullum, kamar polio, sarki haƙora, tarin shika haka kamar wanda na faɗa. Kuma kamar nau'in da aka ce an samu a Najeriya, wannan bai ɗauke Najeriya daga matakinta na cewa ta kawar da cutar polio ba. Wannan nau'in da aka samu ita ake cewa CBVD, circulating variant of polio virus, wa suka ce mata circulating vaccine derived polio virus. So wannan samun da samu bullowa wannan circulating variant polio virus da aka yi a Najeriya ba abun mamaki bane, in kika duba kamar lokaci ne yanzu na damuna, ko za ka cewa irin sau da yawa mutane sun yi bayan gida haka a gaban ruwa, kuma ruwan sama ya zo wanke ya shiga cikin ruwan nan, za ka ga mutane da yawa sun sha. To duk inda ake samu ana shan ruwan da yake ba shi da tsafta, ko kuma ana cin abinci wanda yake ba shi da tsafta, kamar in kika je kasuwanninmu sau da yawa za ki ga cewa irin gashi ko kuma gefen titi shiga ana sayar da abinci, ga kwata nan a buɗe, sannan kuma ƙuda ya shiga ya zo ya taɓa. So shi gaskiya duk irin wannan suna kawo ba ma wai polio kaɗai ba, har ma da su kwalara irin su typhoid ɗin nan. To duk yawanci cututtuka ne wa'anda suke da alaƙa da rashin tsafta, musamman tsaftar muhalli da kuma tsaftar abin da ake ci da kuma abin da ake sha. Wannan shi yasa cewa ba wai ba da rigakafin ne kaɗai ba, rigakafin sai fi amfani idan aka ce kuma an haɗa gwiwa da bangaren wato ba da ruwan sha da kuma bangaren tsaftar muhalli. Kuma iyaye ya kamata su dinga haƙuri, don yau a ce mace ta je asibiti ba ta samu magani ba mamaki an dan samu tsaiko ne wajen transportation, a gani ba mamaki an je yau babu to gobe a je a samu. To ya kamata a je a yi haƙuri a rinka zuwa ana ba rigakafin nan, saboda shi jinyar ta fi wahala da a ce a ba rigakafin. Rigakafin nan ganje an yi ba wani abu bane, wanda ma ake ba da allura ɗin nan ma bai fi a ɗan samu ɗan ciwo haka zafin wajen allurar kwana ɗaya kwana biyu warke ba. Amma idan yaro ya samu jinya, ba jinya ce wanda yake za a iya dawo da ita ba, wato ita ka cewa irreversible, muddin kafa da yaro ta shanye ba har abada ta shanye, babu abin da za ka yi, sai dai kawai ka taimaka dai a zan samu abin takawa da wani waye, amma babu wani abin da za ka yi da za ka ce gashi ka dawo da wannan kafa. Saboda wanda a jure a rinka zuwa ana karɓar rigakafin nan, yana da kyau kuma yana da amfani gaskiya. Sannan kuma su ma'aikatan mu a gaskiya ya kamata mutane su ji tsoron Allah cikin aikin su. Wato tabi'a ta ma'aikatan mu wani lokaci shi yakan koli ma su ma iyayen, su kawo iyayen su, wani lokaci a kyare su, wani lokaci a zo a yi birth da su ga gani, ko kuma a ce gashi an tsara za a yi sana'aki, ko kuma a ce gashi za a je wani kauye a yi outreach sana'a a ki zuwa. So gaskiya su ma'aikatan mu wani lokaci suna da tasu matsala, kuma ya kamata a ce in dai mutum zai aiki da ya aikin sa tsakani ga Allah, kasancewa kai kuma kar ka zo ka rubuta mutane ƙarya. Saboda haka muna kira ga jama'a su ba su riga kaiwa ayan su rigakafi, su kuma ma'aikata su tsaya su aikin sa tsakani ga Allah. Sannan kuma a sa kowa ya kula da tsaftar gidansa ko ruwan da zaka sha ba. Ya kamata jama'a su ma su dauka su kula da kansu. Bincike ya nuna cewa tabbatar da cewa mutum yana wanke hannunsa kadai, yana kawo rigakafi a mai da gudawa wajen kashi 40. Saboda haka jama'a su kula da tsaftar jikinsu, tsaftar gidansu, kuma da tsaftar abin da za a ci da za a abin da abin da za a sha. To insha Allah ma ka dawo annan da kuma rigakafin, zai ga cewa ba wai polio kadai ba, har ma su kyanda nan su sarki hakora tarin shika nan duk za a samu sukinsu insha Allah.
Shirin lafiya uwar jiki ne yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma da haka muka zo karshen shirin. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla, yanzu kuma sai sakonnin da ku masu saurare kuke aiko mana ta email.
Yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron suka turo ta email. Za kuma mu fara ne da ra'ayin injiniya mai gero Makeri Kwantagora, jihar Niger, Najeriya. Mai cewa hare-haren 'yan bindiga sai karuwa suke yi a arewacin Najeriya. Gashi sun ƙara kashe sarkin Kenya a masarautar Zuru. Allah ka yi mana maganin su, amin. Ra'ayi na biyu na haɗin gwiwa ne daga Comrade Iliyasu Yakubu Digawa ga jihar Bauchi, Najeriya, mamban ƙungiyar muryar matasan Afirka, tare kuma da Isa Jikan mai saje toro, da Sanusi Madattai da Magaran, da Haddabi mai kwamfuta mai yama, da Bula Macalomi Gallaba. Masu cewa salamu alaikum BOA Hausa. Muna fatan Allah ya kawo ma al'ummar yankin zirin Gaza na Falasɗinu da ƙasar Lebanon zaman lafiya mai ɗorewa, da ma ƙasashenmu na Afirka baki ɗaya. Ku tashi lafiya BOA Hausa, mun gode. Ra'ayi na biyu shi ma na haɗin gwiwa ne daga Sanusi Madattai da Magaran, da Isuhu Makira Madattai, da Iliyasu Yakubu Digawa, da Yakubu mai aski Badaraka, da Musa Malam Indu Kazawai. Masu cewa salamu alaikum BOA Hausa. Hakika ƙara kuɗin kowace litar man fetur daga 897 zuwa 1030 da kamfanin man Najeriya, wato NNPCL, yayi abun Allah wadare ne, domin bawan Allah talaka ne za a ƙara wa karaya akan targaɗe. Da fatan Allah da ya kyauta. Sai kuma ra'ayinsu Alhaji Umar Foriba Gashuwa da Adam Gashuwa. Masu cewa fatan alheri ga BOA Hausa. Kai jama'a, wannan shine aljannar waina. Wannan ne karo na biyu da kamfanin NNPCL ke ƙara farashin mai cikin wata guda a Najeriya. Wai talaka ina zai sa kanshi ne? Ya Allah, ga mu gare ka.
To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
Ta murtala a takaicin, a ranar Alhamis sojojin Isra'ila sun ce sun kai hare-haren saman da ya kai ga kisan kwamandojin Hezbollah da suka kitsa kai harin makamai masu linzamin da suka auna arewacin Isra'ila. Ma'aikatar tsaron Rasha a yau Alhamis ta ce na'urorinta na kare hare-haren sama sun kakkaɓo jiragen Ukraine marasa matuƙa guda 92 wanda ta kai wato hari da shi kan iyakar Rasha da Ukraine. Cibiyar bincike da adana bayanan tarihi ta Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria da haɗin gwiwar wasu tsangayoyin ilimi sun shirya wani taro, wato taron ta'alikin tarihin Najeriya daga 1914 zuwa wannan shekara ta 2024. Kuma taron ya tashi da matsayar cewa waiwayen tarihin Najeriya zai iya warkar da wasu matsalolin ƙasar, musamman maganar matsalar tsaro da rajin raba Najeriya. Manyan malaman jami'o'i da masana daga sassan Najeriya da dama sun gabatar da makalolin jan hankali kan mahimmancin tarihi game da magance matsalolin ƙasa tare da kawo ci gaba mai ma'ana.
Mahaukaciyar guguwar iskar Milton ta yi barna a yankin Florida na tsakiya da sanyin safiyar yau Alhamis, yayin da masu hasashen yanayi suke gargadin cewa za a wuni ana ruwan sama kamar da bakin kwarya da iska mai karfi. Wato karfin gaske kafin guguwar ta kada zuwa tekun Atlantic. Cibiyar da ke bibiyar al'amuran guguwar iska ta ƙasa na Amurka ta ce ana tsammanin karfin ruwan da ya kai ma'aunin centimeter 20 zuwa 35 a faɗin yankunan tsakiya da arewacin Florida zuwa ƙarshen wunin yau Alhamis.
Masaurare, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yanzu, sai kuma a dakaci shirin mu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu can da dare karfe 9:30 agogon Najeriya da Niger, wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Aisha Mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Letus Gresham da ta kula da sauti kuma ta bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Murtala Faruk Sanyin, na ke muku fatan alkhairi. Ma'assalamu.